إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم قوى مسلمي ما زموا دما تموا بركة مدى يمتشي بركة مدى كسن شوى wannan farfajiya ta gidan dan uwanmu Alhaji Awwalu Aliyu Kankara, wanda muka haɗu saboda munasaba ta ainihin wato aure da za a gabatar a wannan gida mai albarka tsakanin Asma'u Awwalu Aliyu Kankara da kuma angwanta Suleiman ko dan uwa Suleiman, shi ma Kankara ne, ayawa to masha Allah ko kiyawa a kayawa ne. Muna musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a wannan aure da za a daura shi gobe insha Allah da karfe 10:11 na safe a masallacin tsohuwar jami'ar Bayero University old site da safe insha Allah. Allah ya sa albarka, Allah ya ba su lafiya zaman lafiya, Allah ya ba su duka alherin da yake ba ma'aurata kuma ya kare su daga dukkan fitinar zamani, ya ba su zuri'a ta gari ta kwarai. Mu kuma da muka shaida da kuma za mu shaida daurin wannan aure, Allah ya ba mu rai da lafiya, Allah kuma ya ba mu ladan shaida. Muna lale maraba da manyan baki da suka zo daga nesa, wasu daga Lagos, wasu daga Port Harcourt, wasu daga Abuja, wasu Katsina, wasu Kankara, wasu Kaduna, wasu nan cikin Kano, wasu daga Adamawa, mutane da yawa da suka tattaho alhamdulillah daga wurare masu yawan gaske, da mazansu da matansu. Muna muku lale maraba sannun ku da zuwa wannan farfajiyar gida dan ainihin wato sauraron wannan walima ta wannan aure. Shi dan uwa Alhaji Awwalu Aliyu Kankara, muna masa addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kara masa lafiya da imani da taqwa, Allah kuma ya kara masa san ƴan uwansa da danginsa, mahaifiyarsa Hajiya da Allah ya manta rasuwa watannin baya da suka gabata. Muna fatan Allah ya jikanta, Allah ya sa ta huta. Ba zan tsawaita ba, abubuwa guda biyu zan yi magana a kansu insha Allah ta'ala. Na farko dai kamar shimfiɗa ce zan yi dangane da muhimmancin tsarkake sha'ani na auratayya da muke yi a cikin wannan al'umma. Jama'a, aure addini ne, kuma tunda aka yi dan adam ake yin aure, kuma ba za a daina yin aure ba har duniya ta tashi. A matsayinmu na musulmi ya kamata mu bincika, mu tambayi malamai su gaya mana menene abinda Allah ya amanta yayin da zamu aurar da iyalinmu ko mu zamu yi aure mu yi ba dan komai ba, saboda a samu albarka. Duk inda dan adam yake yana neman ya samu albarka a rayuwar shi, kuma albarka a basso ce, ko yaya mutum ya rayu in bai albarka ba ba zai taba jin dadi ba na kusa da shi ba zai ji dadi ba to tunda auren nan ibada ne shari'a ne ba kuma al'ada ce ba to ya kamata mu yi kokari mu rage barna da ake yi a cikin harkar aure yanzu wannan aure da za a yi yau da ba dan a irin wannan gidan bane Allah kadai ya san abin da za a yi na fasadi da barna zinace raye-raye koyawa kananan yara fitsara wanda ba su ma san ta'adi ba amma za a koya musu ta dalilin rufin asirin da Allah ya maka saboda Allah ya baka yalwa wani yana kwana da yunwa yana neman abin da zai ci kai kuma kana kashe kudinka wajen fusata Allah a cikin damar da Allah ya baka dan kore waɗannan muggan ɗabi'u da halaye marasa kyau yasa aka shirya walima ta musamman aka gayyaci yan uwa da dangi da arziki suka haɗu a wannan wuri ba dan komai ba dan a shaida alkhairi kuma ayi addu'a da za mu yi kawai a nan gurin ya wadatar mana ya isa ga angonan da amarya da iyayenta da iyayensu gaba ɗaya su amfana da Allah sanya alheri da addu'a da alheri da za mu yi kada raye-raye bayyana tsarki kuma Allah yana fushi da shi ko bai kamata mutum ya jefa kansa cikin fushin Allah da ainihin wato Allah ya zo ya wadare da shi ba bayan wannan mu kula da amana ta aure kamar yadda malam yayi bayani yanzu nan ya sauka daga kan kujerar nan yayi ta maganganu akan yadda yau aka mai da aure ya zama ba shi da muhimmanci ko ba a mutunta shi ko ba a kimanta shi ko ba a darasta shi Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin ayoyin Allah ne Allah ya ba ku a cikin ku a tsakanin ku mata da za ku aura dan ku samu kwanciyar hankali ku samu sukuni ga matan da za ku aura kuma Allah ya sanya muku soyayya da kauna yanzu anan da Allah ya ce mawadda soyayya dole in za a yi aure akwai kauna akwai soyayya wa rahma akwai tausayi anan nake kira ga dukkan masu aure ko masu aurarwa ku tabbatar idan za ku aurar da ƴaƴanku akwai wannan kaunar a tsakaninsu dan duk auren da kuka yi shi babu kauna to za a sha wahala shi yasa ake samu wata ta kashe mijinta wata ta gudu ta shiga duniya wata ta yi kaza ta yi kaza duka yana faruwa saboda yi wa yara aure na dole ba su da ra'ayi ba sa so kuma dole sai an hada su je su ne akwai hadari akai kuma ya saba wa shari'a dole ne ma'aurata su zama suna da tausayin juna mata ta ji tausayin mijinta miji ya ji tausayin matarsa dukkan mu jama'a muna yin aure kuma muna aurarwa duk wanda baya tausayin iyalinsa to ko ba za a ji tausayin nasa ƴaƴan ba in yi aurar kuma yana cikin abin da ake yin sakayya da wurwuri tun anan duniya kafin mutum ya mutu shine sakayyar cutar da abokin zama na aure kafin mutum ya je ko ina sai ya ga sakayyar da Allah zai masa na rashin kyautawa da yayi wa iyalin shi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cike take fal da yin bayani dangane da muhimmancin kulawa da iyalanmu da taimaka musu an tambayina na Aisha yaya Annabi ya kasance ko yake kasancewa a gidansa take cewa kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi Annabi idan yana gida yana cikin hidindimin iyalin shi shine tankade shine hura wuta shine tuka abinci shine shara wallahi duk waɗannan abubuwan hadisai sun zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa matansa waɗannan amma yau mu haka muke a gidajenmu a'a muka shugabannin kasashe ne da gwamnoni da masu mulki da sarauta cikakken sarauta muke a gidajen mu yayi kyau amma kuma yana da kyau mutun ya taimaka iyalin shi manzo Allah hadisin bukhari yake cewa in kun dora musu aiki to ku taimaka musu ikhwanukum khawalakum yan uwanku ne Allah ya baku za su yi muku hidima za su agaza muku za su taimaka muku ba wai ku ajiye su ku tabautar da su ku bar su cikin wahala ku bar su cikin matsi ba wallahi muna fama da matsaloli na rashin kulawa da iyali ba za su irgu ba wani ya bar gidan shi da yunwa yunwa babu ciyarwa ta kwarai ba sutura akwai wanda yace shi baya kai matarsa asibiti a gidansa shi baya kai iyalinsa asibiti duk abin da zai same ta sai zai same ta na tambaya nace to shi ba tace wallahi ko mura yayi sai ya je ya ga likita amma ba zai taba daukan matarsa ya kai ta asibiti ba nakuda fa yace sai haka zaki tace haka zaki gama nakudan ki a gidan shi ki gama nishin ki sai dai a kira miki ungozo matan unguwa ta zo ta karba yayin ki amma ba zai kai ki asibiti ba akwai waɗanda magana fa sai mutum ya share wani lokaci mai tsawo wallahi bai da iyalin shi ba ana yin wata uku ana wata shida akwai masu shekara akwai kes din da aka kawo mana baya ma magana da matar ita ma bata magana shi da biro ake mu'amala kawai idan zai bada kudin cefa ne sai ya rubuta idan za ta karba tana bukata wani abu sai ta rubuta ko a turo yara wai wannan fa mata ce da miji a cikin rayuwar Hausa Fulani dan Allah musulmi ya kamata mu kori wannan dabi'a mara kyau hali wanda bai da kyau mu kyautata wa iyalanmu manzo Allah ce khairukum khairukum li ahli mafi alheri a cikin ku shine mai kyautata wa iyalin shi yace wa ana khairukum li ahli ni ne nafi alkhairi ga iyalina idan mun zo kan bangaren mata ko kuma su ma ya kamata su ji tsoron Allah su rinka kyautatawa ana kuka da yawa aure yana yawan mutuwa a yau ba dan komai ba saboda rauni na mata rashin kulawa na mata rashin kimtsi na mata rashin sanin ma shi auren a zo a aurar da yarinya a kashe mata kudade miliyoyin kudi a kai ta gidan mijinta amma ba a koya mata ya ake zaman aure ba bata iya girmama miji ba bata iya girmama iyayen miji ba bata iya mu'amala da abokan miji ba bata iya mu'amala da ƴaƴan miji ba shi kansa mijin bata fahince shi ba bata san ya ake sarrafa miji ba an kashe kudi an yi taro an yi abubuwa da yawa amma akan yarinya bata iya komai ba yau idan nace muku ga adadin zawarawa da muke da shi a garurukan mu dinnan Kano Katsina Jigawa Bauchi Gombe Adamawa Kaduna wallahi malan zawarawan sun isa yanda ka san wato mu kan an yi aure ne ma a wajen mu dan a kashe shi yara miri 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 yan kanana duk auren su ya mutu aure yanzu mutuwa cire riga ta ka aure wahala mutuwa yanzu zai zo ce na sake ki ba abin da ya dame shi ta sha kukanta ta koma gidan iyayenta kuma yace ya sake ta in an ci sa'a yace ya mai da ita in ba a ci sa'a ba kaza wallahi kwanan nan wata mata mallan take ga mu saboda tsabar rayuwa ta jahilci da suke a gida tace ni fa mallam ina jin ana magana saki uku saki uku tace ni fa mallam mai gidana ya sake ni ya fi so 40 tace to da abu ya faru sai ce na sake ki sai ce to dawo da wani abu ya faru ce na sake ki shi bai dauki sakin wani abu ba tace wai na ji ana wazi an ce guda uku ne tace to ni an mun ya fi 40 ga ƴaƴa barkate mallam wace fata za ka ba ƴaƴa ƴan mata wasu sun shiga jami'a wasu an aurar da su ba ilimi taitai masa hauka ya ta sakin ta in za ta yi hauka sai ya sake ta irin wannan dabi'u da suke faruwa a gidajen mu kai ka ce ba a zuwa makaranta abu ne wanda yake ya munana ga ha'inci da matan nan suke da shi ta hanyoyi da yawa al-khiyanatu zawjiyya wai ba shi yace wai idan bera yana da sata wai daddawa ma tana da wari
yau mata da yawa ba sa kulawa da haƙin aure. Idan akwai azzaliman maza, to akwai kuma azzaliman mata marasa kirki, ba girmama miji, ba bin umarni. Malam kai taiwa mace fada, ki daina, ki daina, ki daina. Insha Allah idan ka dawo sai ka tsara ta yi abu. Wani ya ce kar ki fita, tace wallahi sai na fita. Kuma yadda aure fa, ban yadda da wannan ba, kar a sake wannan. Wallahi kuma sai da ta je ta sake. In kika sake kaza a maimakon auren ki, sai da ta je ta yi. Ya sha gaya mata cewa in ta yi kaza a maimakon aurenta, kuma sai ta yi din. Bari in gaya muku wani abu guda. Duk mutumin da yake da dabi'ar wai ya ce wai in mace ta aikata kaza a maimakon aurenta, to wallahi sai ta yi. Ka daina ma faɗa, ɓata lokaci ne. Ba sa tsoron wai a ce a maimakon auren nan su. Sau da yawa mutum zai ɗauko matarsa, yana wani shesheka, ita ma tana shesheka, wallahi ɓata ɓata min rai, na ce in ta sake a maimakon aurenta, kuma wallahi sai da ta fita. Hakan suke yi, ba sa jin tsoro. Da haka ku daina ainihin threatening ɗinsu da wai cewa in sun yi kaza a maimakon aurensu, kana gama za ta yi. To ya za a yi aure a ji daɗinsa? Cin amana ta yaya yawa da yawa yawa daga cikin mata, yau ba yayansu bane a gabansu, duniya ce kurun a gabansu. Ya za su yi su samu duniya? Ya za su yi su kulla alaka da ƙawaye? Yayansu ba sa zuwa makaranta, ko ba sa cin jarrabawa, ko ba sa zuwa islamiyya, ko ba sa kaza. Babu abin da ya dame su, hankalinsu a kwance. Kai ne mai gida, kai ne wahalalle. Yaro ya girma ya zama ɓarawo, yaro ya girma ya zama ɗan fashi, yaro ya girma ya zama ɗan tasha, yaro ya girma ya zama ɗan shaye-shaye. Ga uwarsa kuma kana ta kashe mata kuɗi, kana wahala a kanta, amma ba ta ɗauki nauyin kulawa da tarbiyyar yaya ba. Ga ƙulla alaƙa da wasu mazaje a waje wanda ba mazajensu ba. Wallahi iyaye mata, ku ji tsoron Allah ta hanyar wayoyin da kuke da su, kuke mu'amala da su. Ka ga mace malam ta saki jiki tana kwalliya, tana hira da mijin da ba nata ba. Ba a ga ƙanana, ba a ga manya, har dattawan mata yau suna alaƙa da mazan banza. Nawa nawa ne makoci ciki wa matar makocinsa? Nawa nawa ne aboki yau yake neman matar abokinsa, kuma ta sani, kuma ta yadda? Cin amana, yaudara, ha'inci. Ka sai mata waya ta 100,000 kaza, a yi amfani da wayar, kuma a tozarta ka, a wulakanta ka, a ci mutuncin aurenka. Iyayena mata, ku ji tsoron Allah, ku gyara mu'amalanku, ku zama masu ladabi da biyayya. Ga taurin kai da rashin da'a, manzo Allah ya faɗa mana matar ƙwarai, matar arziki, ita ce mai bin umarni da da'a. Khairun nisa man idza amartaha ata'atka, mafi alheri a cikin mata, manzo Allah ya ce, ita ce matar da idan ka bata umarni za ta yi maka da'a. Yau matanmu haka suke, da mun buɗe baki mun ce a yi ana yi, a bari ana bari. Ko kuma mata yau suna sa mazajensu hawan jini? Ko kuma mata yau suna sa mazajensu ciwon zuciya? Ko kuma mata yau ana fafatawa da su akan rashin bin umarnin miji? Ba abin da babu a cikin gidajenmu. Shi yasa auren baya albarka, shi yasa auren baya dadewa, shi yasa kaga mutum baya jin daɗin gidansa. Ga matar amma baya jin daɗinta, ga matan amma baya jin daɗinsu, saboda ba a girmama shi a gidansa, ba a bin doka a gidansa. Bai isa ya ce a hana a hannu ba, bai isa ya ce a aikata a aikata ba. Sun fi karɓan umarnin ƙawayensu akan mazajensu. Su ne hali, su ne matan da yau ake rayuwa da su. Sai wanda Allah ya kubutar. Manzo Allah ya ce, wa idza nazarta ilayha asarratka, idan ka kalle ta sai ka ji farin ciki. Hajiya haka kike? Da mai gidanki ya ganki sai farin ciki? Kina da kula da jiki, kina da tsafta, kina da sakin fuska, kina da walwala, kina da farantawa mai gida, ko ku bakanta masa kike, bata masa kike? Shekaran jiya nan ake gaya mu, wallahi wai wani mutum malam sai shekara, shekara cur bai magana da iyalin shi ba. Ta shekara wata kuma wata shida take yi, yace wallahi malam sai ta kwashe wata shida bata kula da ba. amma fa za ta ci ta sha ta kuma zauna a gidansa. Wannan fa shine yanayin auren mazan su gasa matan, matan su ma su gasa mazan. Wata mata wai mijinta ya bata mata rai, tace a mu hada amiya, wai mu hada amiya, wai amiyarsa za ta rama masa, amiyar da za ta bashi za ta gasa shi, za ta yi mai abincin da bai isa ya ci ba. Bai da kyau. Wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik. Idan kai tafiya baka nan, mata kirki ita ce mai kare maka mutuncinta a gare ka, kai mai gidanta bata alaka da wasu maza ba kai ba, bata hira da wasu maza ba kai ba, bata zuwa kaza ba kai ba. Mallam yau lalacewar mu ta kai ga, wallahi mallam in ba kai da gaske ba, har kofar gidanka za a zo a yi parking a dauki mata kafa da rita. Ita za ta buga waya ta ce ya fita baya nan, zo ka dauke ni. Babu wulakancin da ya wuce wannan. Yau matan aure sukan tashi da kansu su tafi gidajen mutane su lalata su yakin banza, ba ɗaya ba, ba biyu ba. To ina magana, idan baka nan ta kiyaye kanta gare ka, manzo Allah cewa fa koshin fidan mijinki bai halatta ki bari wani ya shigo ba ko gidan mijinki ba da izini ba. Amma sau da yawa za ka zo ka talar da wani a gidanka baka san ma waye ba, za ta shigo da shi. Wani ya zo ya tarar da wani a gidansa, ya ci ya sha, ya jefar da hula, ya miƙe kafa a tirin sita kan kudera, ya ga takalma a kofar falansa, ya ce wannan fa, ta ce abokin diploma ta ci, tare suka yi diploma. Kaji ba, ba addini malam, ba tarbiya, ya ci ya sha, ya miƙe kafa a gidansa. To kaga babu ta fashi faci buiwar kafarsa, faci wani lafiya, ya sai da gidansa yana koma gidan haya. Ina abun hawanka? Babu, ya sai da shi. Me ya faru? Wala ashe lokacin da yake ganiyar kudin shi, yaron wani attajiri ne, sai yake hada baki da ƴan kasuwa. Idan sun zo sayan kaya, in mutum ya sayi kayan naira miliyan 10, sai a dora masa na naira miliyan 12 a loda mai a trailer. Mallam akwai kasuwancin da in yayi karfi ba za ka iya bibiyan abun keke da keke ba. In kudi sun yi girma ba za ka iya mutaba ba, harka ce ta kudi da yawa. Da haka sai ya dora masa kayan naira miliyan 12. Sai bayan an tafi sai ya buga waya ce Alhaji an dan samu kuskure, wallahi an dan dora maka over kayan nan, ka duba za ka gani. Ce a'a daidai ne, a'a ka irga dai. Sai ya je ya irga sai ga an samu karin miliyan 5, amma dai ba komai, ka ba da miliyan 1 kawai, sauran kuma shikenan kawai. Ya farga ya biya wancan kudin a receipt da komai, abin da ya shiga invoice da komai ya shiga cikin record miliyan 10. Kaga ya yadda, dubo wulakanci malam, cin amana, ya yadda ya sariyar maka da miliyan 1 ka ya ba wani, shi ya ci miliyan 1. Kaga yanzu a take a wannan transaction din kai asaran ne na miliyan 2. Mallan duk wani kaya idan aka zo saya, ya sai kananan ma'aikata da ƴan dako, dan dako mallan, dan dako a shago ana iya hada kai da shi a cuce ka miliyoyi wallahi. Wai yau dan dako ya iya cin amana, dan dako haka yayi ta yi, ya gina gidaje, yayi ta hawa motoci, yayi ta kaza, yayi ta kaza. Mallan da Allah ya tona masa asiri ya je yayi harkar da wani, shi kuma yace bai da wasu, ya ga mai gidan, dama mai gidan duk shekara in yazo lissafi naira miliyan 70 babu, naira miliyan 37 babu. To mai arziki ne babba, yace ba komai, haka Allah ya kaddara. In akwai samu akwai rashi, ashe wasu ne gafiyoyi da beraye a gindinsa, maciya amana suke cinye amana. Ya gane duk ya kore su, shekara ɗaya ba ta yi ba duk sai da talaucin sai bayyana. To haka mai cin amana yake mallam, shekara ɗaya ba za ta yi ba sai asirin ka ya tonu wallahi. Ga kuma fil akhirati azabun shadidun, a ranar lahira kuma azaba mai radadi. Mallam cin amana ya kai ga hatta ƙananan ma'aikata, wani kafinta mai buga kwano idan yazo baka estimate zai gina maka kwanon daki biyu uku sai ya ninka maka kudi haka suke wallahi yau in dai zaka dauki kudi ka bawa ma'aikaci sai ka dan daga cikin su kace je ka kasuwa ka rubuta min estimate sai mun na kaza ina tabbatar maka ba lalle a siyo maka daidai kayan ka ba za a ninka maka kudi kawai dan an je sai a zare saura banda wanda za a dora maka kuma za a dora maka oba wani kayan sai dai a tura shi wani guri a sauke shi kafin a kawo gida akan ka zai bude wani suto wallahi in kana gina gida babba suto zai bude idan kace zaka sai silin zai sai oba rabi yace aje a suto din sa rabi ya kawo maka kuma din naka ne in zaka sai kayan wuta haka oba zai rubuta ma wannan cin amanar ma'aikata hadis wala haraj bizai kirkuba da yawa yawa masu aikin hannu sana'ar hannu abinda suke kenan to shi wannan attajiri sai ya gane sai ya ce a'a gaskiya sai an buga mai lissafi kuma idan an tsayo kayan nan sai an sauke a gaban sa ya irga kwanan rifi ne ya saya da aka je sai aka siyo oba sai ya dauko mai gadi ya aje yace kar ka yadda a fitar da kwano daya anan ba dai iya wannan bane ba dai bandir 100 aka ce ba to bandir 100 abu ye to ga kaya sun shigo ga kuma an kafe ba za a iya fitar da wani abu ba ka san me kafin ta nan yayi sai ya ce wa yaran sa wannan mutum ba mara mutunci ne kuma kayan nan mun siyo shi oba kuma yazo ya sa mana wani mai gadi sun ce ga wallahi ba za a iya fitar da kayan nan ba dan akwai wani kullun yana kallon sai ce to abinda za ku in kun zo buga kwanan ku rinka hada uku biyar kuna bugawa kun gane bayanin nan kuwa dan saboda kada a ƙarshe izo itarar ya bashi oba ya ce ya cuce shi sai ta hada biyar uku sai ya shimfida kwanan uku ya danna musu kusa haka ya buge kwanan nan tas tunda ba za ka bari na ci ba to kuma wallahi kai ma me ba za ka ci ba sai daga bayan cin yaransa wani ya lallaba ya je ya gaya wa alaji ya ce kaji ba alaji ya sa aka yi taɓa da kwanuka to wannan malam haka al'amuran suke barkate yaranka a kasuwa ya cuce ka ɗanka ya cuce ka yanzu wata uwa ita kuma hada baki ta da ƴaƴanta suna zuwa kasuwa tace ku ta sato mana kuɗin kuna kawowa ɗanka ya ta ɗiban kuɗin ka yana kawo uwarsa kuma ba ita kadai bane matarka ina zaka sa kanka to tunda muka ce amanar aure wanda wannan mutum zaka zauna da mace ga kagata ka ci wannan amana to dole amanar rayuwa ma mu ci kuma dole rayuwar ta zo ta cinye mu abinda nake so na kai mu gare shi ne manzo Allah yayi bayani akan mai cin amana alama ce fa ta munafiki ayatul munafiki salat ayoyi alamomi na munafiki guda uku ne idza haddatha kadhab idan yazo zance sai ya ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana idan aka bashi amana sai ya ci amana a kasuwanci ba gaskiya mutum ya tashi ya je ya siyo kaya mara kyau ya sayar wa mutane sunan mai kyau duk yau abinda ka je zaka siya malam sai ka tarar da mara kyau yanzu dauki magani a kasan nan magani duk wanda zai je chemist ya siyo maganin da zai sha to ina tabbatar maka magani ba iri ɗaya bane akwai na fake akwai na gaskiya akwai mai araha akwai mai tsada Panadol Carbinol akwai wanda kwaya ɗaya ake sha duk wanda yi tafiya a cikin in dai ka yi tafiya a cikin mu ka sani duk wanda ya je ƙasar Saudiya ko ya je ƙasar Misira kai ba nan ba nan Nijar kai ba nan ba nan Kamaru nan Chadi wallahi maganin da suke amfani da shi ya fi nan kwaya ɗaya ne za ka sha Panadol kuma shi zai maka magani amma mu nan ka san cewa dukan farko in ka zo ma likita ba yana zai roƙe ce ko guda hudu sai zana maka biyu biyu yace a dukan farko ka watsa hudu tukunna ka san me yasa wallahi baya aiki ne ba mai kyau bane wallahi amma ko yau ko gobe ka ce wani ya siyo maka panadol daya a Saudiya wallahi kwaya dai idan ka ci zaka warke tas sai ka samu sauki sai dai bayan awa ka zaka ci amma mu maguna fa biyu da safe biyu bayan abincin rana biyu bayan na dare haka zaka yi ta dirkan wannan kwayoyin a matsayin kwaya daya ne a wata kasa nan kwanan nan Kamaruna ji wani magani da zai siya a Najeriya idan na siye shi kwaya kaza nake sha suka ce kwaya daya zaka sha kuma wallahi da na sha kwaya daya sai da ya biya mun bukata ba mu da aminci mallan inyamurai sun shiga suna magunguna a gidajen suke yin magani kuma gwamnati ta sani moli moli na kafinon moli moli na panadol suna ci moli a zauna a cikin gida a yi panadol mallan a Najeriya a nade shi a packaging dinsa a buga masa expiring date kaga an zo zuba maka magani sai a kwara maka kwaya 20 a ce naira 10 baya yi akwai wanda aka same su fa gari na masara suke kwaba da shi suke farasta mu suke kaza a kasar nan dan an samu cin amana rashin gaskiya allura fa sai ai ta ƙarya allura ruwan allura baya yi baya aiki a yau yanzu a garin nan an kafata akwai shagunan da aka san suna saida original magani duk magani in ka dai siya za a ce ma wannan original ne baka da damuwa sai dai tsada amma wallahi magungunan chemist chemist din mu na unguwa sai dai Allah kiyaye Allah kawai dai yana jin addu'a yana karba duk me ya jawo mana wannan cin amana yanzu idan ka dauki mu'amala da kwaya ai cin amana ne mutum musulmi ya rinka sayo kwaya yana sayarwa ƴaƴan musulmi a garin musulmi yaudara ne ha'inci ne amma saboda ana samun kudi tunda za a samu kudi za a yi direbobin mota cin amana ka dauki mota ka ba wa mutum ya je nemi arziki ka samu ya samu sai ya hada maka balance ɗinka bayan ya hada maka balance ɗinka na yi ne sai ya dauko sojan haya ya ce kai ma balance ɗin da kake karba a wurinsa sai ya dora wa sojan haya ya ce ya kawo masa ninkin ta kamar yanzu misali ka ce a ringa baka 10,000 a kullum ka ce sabuwar mota tuwa da suka bashi idan ya je ya zagaya zuwa azhar ko ya yi trip daya ya samu 10,000 ka ya samu account sai ya je kwanta da karuwa sai ya kira sojan haya sai ya ce 20,000 za a kawo mun daga nan zuwa karfe 9 dare bayan ribar da ya ci shi kuma zai sa wani ya kawo masa ninkin balance ɗinka sannan kuma motar ka ta karaya sai a dawo a ce maka ta ci inji ta ci taya kai zaka canja da haka ake neman kudin idan mutum sana'ar mai yake yi cin amana a je a hada mai da ruwa sau nawa muke zuwa gidan mai a dura mana mai da ruwa wallahi da ruwa a tanki ni da nake maka wa'azin nan ni I am a victim ni an yi mun nayi mamaki aka bude cikin tankin nan aka ce mallam ka ga ruwa tsundu nace yara ne suka zuma ba wani yara a gidan mai ka shashi injin motar ka ya buga kana tsakiyar tafiya a daji motar ka ta jokin tana tari tana atishawa ka kasa gane me ya same ta ashe mai ka je ka sha na banza dan uwanka ne maciyin amana ya cuce ka ita ce fa rayuwar Najeriya da ce ake gina tafka-tafkan gidaje ake auren jajayen mata ake yin abin da aka gana ma da ha'inci da cin amana da yaudara shi mai harkar man cin amana mai matsa man ma cin amana akwai gidan man ma da zaka je iska za su danna ma fulita gudu ashe dai iska ce har iska suna turawa ga juya litan asa ce ta gudun barewa yanzu har yan nefa ma sun iya cin amana nefa yan nefa masu mita an ce kada a baka bil ba a yadda ba dan karka je ka sa kaza to yanzu ita kanta mitar gudu suke sa ta yi kamar banewa far wai kowa so yake yi kudi ya cuci dan uwansa ɗan kasuwa masu abinci kasuwar abinci a ƙasar nan duk inda ka san kasuwar abinci akwai ƙwararrun mutane marasa mutunci maciya amana buhu na masara buhu na dawa buhu na gero zuwa ake a same shi a tafasa shi a tsashi a drum ya dahu ya motsi sai a zo a dura akwai wanda aka kama shi ya sayo buhuna masara buhunan dawa a ƙauyuka wai mutumin ƙauye wai yafi tsoron Allah mutumin da yake gona shi zai cika buhu cikakke saboda amana amma idan alhajin birni yaje ya saya sai ya dawo da shi cikin birni cikin store dinsa ya sa a kwance buhunan nan duk buhu ɗaya sai ya ciri kwano ɗaya kwano biyu ku lura duk buhun da ka sayo shi a ƙauye wanda aka yi ɗurin gona cika shi suke da gaske su kan mutanen ƙauye tunda ba su da wayo ai su ba su san a'inci ba amma idan aka zo da shi kasuwar can ta hatsi ba a sayar da shi kamar yadda aka saye shi sai a je a rage shi musamman inda ba da scale ko da kilo ake aunawa ba a rarrage mutum ya je ya siyo shinkafa daga waje ya zo nan gida ya matse ta ya rarrage ta yanzu duk wani buhun shinkafa da ka sani duk wani buhun shinkafa da ka sani akwai adadin kilon da ake cewa 50 kg amma wallahi idan ka dora shi wallahi ba 50 kg bane an rage shi sai a mai da shi 45 47 an cire kilo 3 kilo 5 yanzu duba rodi na gini rodi da ake gini ka je ka tambayi rodi namba 10 rodi namba 12 wallahi tallahi rodin da na yanzu ba iri ɗaya bane mallan sun matse shi sun sirite shi namba 12 nan ya zama lamba 8 din da lamba 16 rodi zaka ga shi kitubur kato da shi yanzu an mai da shi kamar lamba 12 da na yanzu kai komai ya canja al'amari ya lalace wayoyin nan da muke mu'amala saboda cin amana akwai ƴan kasuwan da sun kware sai su dauki tsofaffin wayoyi su bare su su sake musu sabon case sabon gida a sashi a kwali a liƙe sika ka zo ka taya ka saya da tsada wata ɗaya wata biyu kaga waya ta tsaya tana abin nan tsohuwar waya a gaba makanikan mota cin amana yaudara ka kai wa mutum gyaran mota abinda ba shi ya ɓaci a motar ka ba ya ce shi ne ya cire original ɗinka na ɗaukan motar ka ya je ya sayo maka ɗan china kuma kai za ka biya kuɗin china kamar ba ku gane ba motar ka lafiyar takalau makanikai algungumai marasa tsoron Allah akwai su waɗanda sun maida harkar makanikanci da cutar al'umma ita ce sana'ar su kai baka da ilimi baka sani ba alaji ka ajiye motar nan sai bayan la'asar ka zo ka dauka za a siyo sabo sai ya je ya siyo maka dan china mara kyau ya cire naka mai kyau sai ya sa maka nasa mara kyau kuma kudin da zai siyo maka din mara kyau din sai ya dora ribar sa kai sannan nakan kuma sai ya cire shi sa yana cikin wasu dabarar suke duk abin da ka gyara a gareji a baka sa baya faddin a baka kayan ka in ma zuwa za kai ka tara shi a ɗakin karkashin gadon ka je ka yi jefu maka alheri in baka bu wallahi alazim za ka bar masa kayan da zai zo ya ci riba da kai har da gari abin da yau ake a gareji kenan sai abin da Allah ya kubutar ko a ce ma kaza ne ka kashe kuɗi ka canja wannan abun sai bayan ka gama kashe-kashen kuɗi daga baya sai a zo a ce ma wallahi wani fuse ne ma ya kone to ina wannan 150 da ka kashe ka tafi a banza kuma wallahi mallam wasu suna sane yanzu rashin amanar mu ta kai ga motar ka ce za ta zo tana jikin ba mamaki wata waya ce ta zari a karkashin siyari kawai sai zai ce maka ka ai alaji wannan babban gyara ne gaskiya motar nan sai ta yi ne ko sai ta kwana biyu wallahi alazim mallam kana tafiya zai jo gane wayan nan ya dora ta ya tashi motar nan ya zagaya da ta yi sai ya dawo sai ya rufe motar ya ajiye in kai waya ka ce ya ce alaji ba gama ba sai bayan kwana biyu ka dawo sai ba ka mukuli ya ce alaji mota ta yi lafiya sama da yadda kake tsammani da to nawa za a ba sai ce ka ba da 70,000 kawai kuma wallahi alazim minti ɗaya bai yi ba wajen gyara abu yaudara cin amana da haka ba ake tara kuɗi mallam ya za mu yi mu zauna lafiya suna nan sun gina gidaje sun yi gareji sun yi waye wato idan ka duba duk section section na sana'o'in mu aikin da muke mallan gashi nan barkate ba abin da ba a cutan mutane in malamin makaranta ne ha inci yanzu malamin makaranta sun lalace kai a kara masa yara a aji yayi ta chatting yanzu chatting ake a aji sai wanda Allah ya kubutar kowanne malami da wayarsa a hannu haka ake karatu shi bai gane abin da yake koyarwa ba yaran ma basu gane ba shikenan haka zaka yi ta biyan kudin makaranta a banza shi yasa yaran mu yanzu ba sa iya cin jarabawa ba sa iya cin waye ba sa cin cin neko sai dai a ba satar ansa saboda me malaman da not competent basu kware ba sannan ga cin amana ga rashin zuwa da wuri ga tashi da wuri ga rashin koya wa yara ilimi mai kyau ga lalata tarbiyar su jama'a in da mu yi magana akan amana halin da mutanen mu suke ciki da dabi'un mu wallahi sai mu kai asubai dan haka ina amfani da wannan dama ina tunatar da mu duk wannan daga amanar aure ne muka tsallako har muka shigo nan gurin duk wanda Allah ya dora masa wani nauyi da aka bashi na amana ya kula da shi saboda cin amana yakan hana mutum shiga aljanna wala babu masifar da ta wuce a ce yau wani dalili ya hana ka shiga aljanna akwai wani wanda ya alƙawari ne da mala'ikan mutuwa cewa zai dauke shi ranar kaza ko lokaci kaza babu dan ka mu rike gaskiya matan aure mu rike gaskiya mazan aure mu rike gaskiya kuma muna addu'a ta musamman wannan aure da aka yi Allah ubangiji ya sa albarka a cikin sa dan uwan mu Alhaji Awwalu Aliyu Kankara da ya shirye wannan walima Allah ya bashi lafiya Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa son Allah ya kara masa son sunna baki da suka zo wurare da dama da ba zan iya faɗan adadin wurin ba duk wanda ya zo nan gurin saboda zumunci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi ladan zumuncin kuma ya mai da shi gida lafiya Allah sa ai wannan taron aure lafiya a kuma gama lafiya kuma koma ya koma gidan shi lafiya Allah ya ba su zuriya ta gari dan uwa mallam Abdul Basir na san ka yanzu da mun tasowa za kai kace za ka anan zan dakata insha Allah in akwai tambaya ɗaya biyu zamu iya in kuma babu sai ya ƙara sa program sai addu'a insha Allah sai mu sallama mutane wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.